Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA Hausa da kan masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 11 ga watan Mayu shekarar 2017 ita zamu yi. Shin me kuka sani game da cutar daji mai kama bakin mahaifa? Ai ku makaranta ce, don haka muna sauraron ku.
Ni dai ban da masaniya akan wannan tambaya ta ku, amma zan kasance da ku kamar kullun.
Cuta ce wacce bata cika kama mata masu karancin shekaru ba, sai wanda suka kai 35 da abin da ya sama.
Wallahi shirye-shiryen ku sun yi daidai da wannan lokacin, sai dai muna jiran masana kiwon lafiya su yi mana ƙarin bayani sosai.
Akwai masu bincike a ƙasashenmu na Afirka game da cutar sankara, to amma ya duk ƙarfin bincikensu sai ya dangana da Turai kafin abin ya yi tasiri.
Me yasa kake ganin a can ƙasashenmu ba a cika mai da hankali wajen tallafawa ire-iren ku, misali wajen gudanar da bincike da amfanin jama'a ba?
Gaskiya tabbas baraka kwatanta irin ne mai da hankali da sunan ƙasashen Turai suke ta wajen bangaren bincike, musamman da ya shafi sha'anin lafiya da kamar tsaro ba, kamar yadda mu yadda muke.
To bayan mun ji waɗannan sakonni da kuma hirarraki, za kuma mu karanto abin da ya shafi wani ɗan ƙananan bincike da Maryam ta yi mana, sannan kuma za mu tattauna da likitar mata, wato Bilkisu Koguna daga Abuja. A ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa. To kin je abubuwan kusan mu ce so mun tabin kenan da za a jina abubuwan shirye-shiryenmu. To amma kafin sannan Maryam, akwai dan bincike da nace za mu dan ji wanda ya shafi cutar sankarau din nan
kana
ci gaba da tafiya. Muhimman sakonni guda biyu da za mu gane daga ciki shine kamar yadda kika binciko mana, akalla mutuwar da ake samu ta kai
1,046. Yayi sauki dai ba kamar an ce.
Amma kin ga ya kamata a ce ya sauka sosai gaskiya, saboda a makonni kamar biyu da ya wuce mun yi maganan 800 da wani abu ne.
An ƙara samun ɗari kamuwa da wani ɗan kai. Amma bai yi kamar nan da wannan
ya faru gaba-gaba. Kuma ƙasashenmu zake ji, ɗazu nake cewa abokan aiki nake cewa, na ji an ɗan yi shiru da magana, ya kamata a ci gaba da tunawa fa mutane kuma ana faɗi.
Yana nan fa ba ta tafi gaba ɗaya ba.
Haka, to yanzu bari mu ji wannan saƙo kafin mu lula cikin shirin.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cutar suke kawowa, wanda yake yaɗuwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kisin, wato haɗa baki da baki, ko kuma an ko cokali a ce wani ya ci da wani, ko ɗan furo da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba, da sai wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. to hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi ne na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya yi cakudu da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani, wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi, sai samun masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ‘ya’yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zamana cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta ciwon na sankarau. Allah ya sa mu dace.
Allah ya kare mu da lafiya.
Amin, amin. To, kafin mu shiga cikin maganar cutar daji mai kama bakin mahaifa, danjin amsoshinku da kuma tattaunawa da likita. Ga ƙarshen wata tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Lalu ya yi da wani mai binciken kimiyyar magungunan cutar daji, wato Mubarak Liman Bala, da ya zo nan Amurka.
So da dama za ka ga ire-iren waɗannan bincike da masana ilimin kiyi a fannin haɗa magunguna da kare yaɗuwar cututtuka haka kuke gudanarwa. Za ka ga an tsallaka nahiyarmu ta Afirka ko kuma ƙasashe masu tasowa, an zo nan ƙasa kamar Amurka, duk da cewa ka ambaci cewa ta fi yawaita cututtuka kansa a nan. Kamar a can gida kun gabatar da irin waɗannan wannan bincike naka sakamakon shi koko dai a nan ka fara gabatarwa?
Ha, wannan bincike na gabatar da shi a tarurruka da dama wanda muka yi a can gida, kamar taro na kungiyarmu na biochemistry da muka yi a wani lokaci a Kalaba. Na gabatar da wannan abun, na gabatar da shi a wani taro na kungiyar su Nigerian Nutrition Society da aka yi a Kaduna a wani lokaci. Kuma ma hasali bangare ne na bincikina da nake na digiri na uku, haka na gabatar da shi a matakai da dama na seminar da muke na university a nan ABU Zaria, wanda so abu ne wanda muna kokarin matukar yada shi a can, muna kuma matukar kokarin ganin cewa ya amfani mutanen mu wanda suke gida, musamman wannan zuwa na Amurka. Su wannan kungiya ta American Association of Cancer Research bayan sun fahimci wannan bincike da rawar takana suka bani kaman award na travel dan na zo nan Amurka in gabatar da wannan.
Aka dauki nauyin kake nan ka zo kashe kusi sun ka baka zo ka
gabatar da wannan bincike.
To wannan ya kawo ni ga tambayar da kana ga menene yasa a can ƙasa Najeriya da sauran yankunan mu na nahiyar Afirka ba cika mai da hankali ba wajen idan mutum ya dauko wani aiki da zai iya amfanar al'umma, a tallafa mai. Sai ka ga yanzu gashi dai kamar da ka faɗa, sun ga kai wannan bincike ne, watakila ka rubuta maƙala a kai ko ka wallafa a wani waje, suka yi maza maza suka dauko ka daga can Najeriya ka zo nan ka gabatar. Me yasa kake ganin a can ƙasashen mu ba a cika mai da hankali wajen tallafawa ire-iren ku, misali wajen gudanar da bincike da amfanin jama'a ba?
Gaskiya tabbas baraka kwatanta irin yanayin mai da hankali da sunan ƙasashen Turai suke ta wajen bangaren bincike, musamman da ya shafi sha'anin lafiya da kaman tsaro ba, kaman yadda muke muna sakaci sosai wajen mai da hankali. Zan iya cewa saboda maybe na ɗaya gwamnatocinmu akwai rashin gaskiya mai da hankali na gwamnatocinmu, su masu faɗa a jiko, masu ikon aiwatar da wani abu kaman zaka kaman su anan suna da irin matakai na grant irin da akan iya ba wa manazarta masu bincike dan su ci gaba da gudanar da binciken su kuma mai da hankali akan wannan binciken manyan professors da doctors da suke university zaka ga suna samun irin wannan abun daka aka suka mai da hankali su zage dantsi matuka gaya dan su ga cewa sun fito da wani abu wanda zai zama mafita wa al'umma kuma zaka ba wai jira suke sai lokacin da abu ya zama ya ta'azzar ko ya zama matsala ba a'a sukan tara abu su fara mai shiri su fara bincike akan shi tun kafin ma yazo ya zama matsala sai lokacin da matsala za ta taso daman ana da an riga da an samar da maganin wannan sabanin abin da muke da shi a can gida duk da cewa ba za a ce kwata-kwata gwamnatin ba ta yi ba kaman akwai a matakan university akwai TEDFON wanda suna dan tana tallafawa suna dan ba da wasu grant wa su malamai jami'o'i wanda ake gudanar da bincike da sauransu amma dai magana gaskiya shine abubuwan wanda ba su taka kara sun karya ba saboda kudade ne wanda ba za su je ko ina ba a binciken da kake gudanarwa kuma shi abin da nake so mai sauraro ya sani shine bincike na kimiyya da fasaha abubuwa ne masu matukar dan karan tsada na daga su sinadaran da ake amfani da su da kuma su kayan aikin da ake amfani da yawanci ma mu a cikin gida aka ba mu da su wani sa'ilin wani binciken sai ko dai kai tattaki ka zo nan ture ka ka amma ko kuma ka kunshe ka turo ka biya a duba maka abin da kai so a duba maka tunna a mera maka da
sakamakon
ka waye da su to abubuwa ne masu matukar wahala kuma yawancin sinadaran abin zai baka mamaki ka kananan abubuwa kawai dan kadan ga cin ka $500 $1,000 wanda mu a cikin gida kuɗi ne muhimmi sosai wanda kuma su anan kuma dole in kana buƙatar ka gudanar da irin wannan binciken dole kana neman irin wannan abubuwan amma dai magana ta gaskiya shine su abin da ya kai waɗannan ƙasashe suka samu ci gaba musamman tarkar kiwon lafiya ba komai bane irin wannan bincike ne da suke gudanarwa akai-akai da kuma tallafi da goyon baya da gudunmuwa da suke samu daga gwamnatocinsu kuma ba ma gwamnati ba suna haraka har masu hannu da shuni sukan taimaka sosai a wajen gudunmuwa yaka da sauransu wanda mu sabanin abin da zaka gani a can gida kenan
sannan baran dan mai da kai baya kadan ita nau'in cutar kansa din nan da zaka ga kaman nau'i guda ce kala ɗaya ce to amma yanzu kusan zaka ji an ce kansar hanji kansar jini kansar kwakwalwa ya aka samu ire-iren waɗannan nau'uka haka a tattare da ita wannan
wato kansa kutun da din can ma ba za a ce kaman nau'i ɗaya ba je sai dai a ce matakan da take bi take haifuwa kusan iri ɗaya ne amma kusan duk wani inda sassa na jikin dan adam
misali kaman a can gida zaka ga ana yin cewa kansar mama
daji ba
ciwon daji na mama an fi alakanta shi kaman a can
gaskiya kan kaman mu a can gida abin da muka fi tunani in aka yi magana kansa ko sankara shine abin da muka gani da idon mu kaman shi na maman ko kuma a jikin mutum ya ga rayu kaman wani gyambo da yake warkewa aka dade ana magani yawanci a gida ban mu fahimci cewa akwai kansa da yawa suke faruwa a cikin jiki bane wanda ba wai za su bayyana a waje ba kaman na kwakwalwan da kake magana kaman ita na wannan hanji kaman na hanta kaman na huhu yawa kaman na ita mahaifa dukkan wayannan abubuwa ne kaman ita a cikin mata mu a can Africa kansan da suka fi yawaita kin na mama da na mahaifa sune kansu da suka fi yawaita yawa su kuma maza kaman na mafitsara da sauransu so abubuwa ne wanda suna nan kusan dukkan wani sassa na jikin dan adam yana iya kamuwa da cutar kansa amma hasali abin da yake faruwa in kansa a magana ne wanda yake zuwa down zuwa irin ita kwayar halitta na kaman DNA
inda Allah jigidar
kwayar halitta da ake kira kaman DNA su akwai yanayin da Allah ya halicce su inda wani a daura suke kuma tsarin daurin su yana nan ne yadda yake to kuma abu ne wanda kullun ake haifan wasu wa'anda kuma ake da su suna mutuwa to a yayin da ake kokarin haifar wasu akan samu kuskure a wajen wannan daurauran da suke da shi. To amma a yadda Allah ya halicci dan Adam da yanayin wannan kuskuren ya samu, akwai kuma abin da yake gaggyara su ya maida su daidai kaman a mataki na karshe na synthesis in DNA din. To a yayin da aka sami matsala na irin waɗannan kurakuran ba a gyara su ba suka wuce, to shine ake kira mutation ya samu. Aye, to idan kuma mutation din ne tafi ya kara sarrafa wasu DNA da kara haifa buga wasu abin, to ya zama sai zama ya zama permanent mutation a jikin Adam. Yo, to duk da haka ba wai mutation, permanent mutation yana faruwa sosai a cikin DNA kuma abu ne wanda ana ganin shi a koda yaushe a jikin, amma akwai su kaman genes, wasu yanki na shi wannan jiginar wanda suke controlling din da ake kira oncogenes da tumor suppressor genes, wanda suke controlling yanda su ita kwayar halitta ta cell take girma, take rayuwa, take mutuwa. Ita kwayar halitta ta cell da Allah ya halicce ta kullun tana in an halicce ta kamar yadda dan Adam yake da lokacin da ita ma akwai lokacin da take rayuwa ta mutu. To su waɗannan su yadda take girma da yanayin da za ta rayu da yanayin da za ta mutu. To idan aka samu kuskure a wannan particular nan genes din, to sai zama na ita wannan cell din ta ki mutuwa ko kuma tana girma ba yadda ainihi aka tsara ta girma ba. So sai girman ta zama ya bambanta da girman da sauran ɗan uwan da suke, ko kuma mutuwar ta zama ya bambanta da mutuwar da sauran yadda suke. To wannan haibin shine ke haifar da matsala na kansa. To saboda abin yana daga wannan mataki na ƙarshe na kaman halitta inda yake da matsala, yake kuma da wahalar shawo kai kenan. Kuma a lokacin da ta ta'azzara ta girma ta abin nan, wannan suna iya fashewa. To in suka fashe kuma sai su watsa irin wannan DNA din mai matsalan, shi ake kira metastasis. Sai ji kuma ya ƙara yaɗuwa a wasu sassa na jiki, wanda a wannan matakin da kansa tana da matukar wahalar a shawo kai.
Aikin ka ya ta'allaka ne akan bincike a gano wani magani ko kuma rigakafi ga wata cuta, tana kuma da mataki ita wannan cuta ta kansa ko cutar daji. Kamar akwai wani lokaci da mutum zai iya zuwa ya je a gwada shi a gani ko yana da alamun wannan cuta, har ya dauki matakin gaggawa, ko ko dai ita ba a iya mata irin wannan kamar da ake masa wannan cuta.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To mun gode Muhammad da Mubarak a wannan tattaunawa ta bincike akan kansa. In Allah so muka samu lokaci zamu ƙara samu ku, saboda tana da tsawo sosai Maryamu. To yanzu bari mu je mun tambaye ku shafin mu na Facebook da Twitter cewa me kuka sani game da cutar sankara wadda take kama bakin mahaifa, ga shi abin da kuka ce mana.
Sakon farko daga Yakubu Muhammad yace yau da gobe aiku makaranta ce, don haka muna sauraron ku don mu karu dan dai na san sunan amma ba abinda na sani game da ita, muna sauraron ku.
Sai Edward Mallo yace ba wani abu sosai ba, ko da yake na san cewa takan hallaka uwaye mata dake fama da ita, domin an ce ba ta da magani sananne. Allah ya sauka wa masu fama da ita, amin.
Sai Abubakar Sadiq Belal yace yau da gobe ni dai abinda na sani a game da wannan cutar na cervical cancer a Turanci ita ce yana hana mutun jin dadi da kuma ayyukan yau da kullum. To amma muna buƙatar ƙarin bayani daga wajen ku da kuma masana fannin kiwon lafiya.
Sai Zainab Musa mai Adua tace salamu yau da gobe, ni dai ban da masaniya akan wannan tambaya ta ku, amma zan kasance da ku kamar kullun. Ina muku fatan alheri. Maryam Safinatu da Usman, Allah ya saka muku da mafificin alheri, amin, ku tashi lafiya.
Sai H Farawa Isa yace cuta ce wacce bata cika kama mata masu karancin shekaru ba, sai wanda suka kai 35 da abin da ya sama, takan sa su zubar da jini daga gaban su.
Sai Dahir Badamasi Bulkacuwa yace yau da gobe lalle filin naku na masana ne, wato likitoci. To amma hakan ba zai hana mu tsokaci ba, duba da yadda lamarin kullun ke sake kazanta musamman a yankuna na karkara, don haka abin yake ci mana tuwa a ƙwarya. Allah dai ya sauka, amin, a tashi lafiya.
Sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa yace salam yau da gobe, a gaskiya cutar daji babbar cuta ce wadda ke addabar al'umma daban-daban, sai dai babban abin da ke haifar da ita sune kamar haka: na ɗaya, rashin tsafta; na biyu, shan maganin gargajiya barkatai da dai sauransu. Da fatan za ku tashi lafiya.
Sai Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada barikin ladi suka ce assalamu alaikum yau da gobe, Wallahi a daidai wannan lokaci da ake ta fama da wannan cutar ta sankarau. Wallahi shirye-shiryen ku sun yi daidai da wannan lokacin, sai dai muna jiran masana kiwon lafiya su mana karin bayani sosai.
Mu dai mun san cutar kansa musamman na bakin mahaifa. Wata cuta ce wadda take wahal da mata. Muna fatan ƴan uwanmu mata za su ci gaba da daukan shawaran likitoci domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta kansa.
Suleiman Bajoga yace assalamu alaikum yau da gobe. Cutar daji ko cutar kansar mahaifa cuta ce mai illa ga iyayenmu mata ko in ce mai kisa. Gani yadda ita wannan cuta ke saurin kisa, amma zan kasance da ku don ƙara jin yadda likita zai ƙara mana sani kan wannan cuta ta kansa. Nagode.
To sakonnin wasun ku kenan da kuka amsa tambayar da muka muku na abin da kuka sani game da wannan cuta. To abin da ya kamata dai mutane su gane kafin mu je ga likita shine wannan cuta ta sankarar da take kama bakin mahaifar mata ita ce ta biyu a rukunin cututtukan daji da suke kama mata tsakanin 15 an shekaru 15 zuwa 45 wanda kuma ita ta fi kashe su kaso na biyu. Wato ita ce ta biyu kenan.
An ce a Najeriya mata 100,000 a kowace shekara suna rasa rayukansu. Ai wannan cuta ce wadda ba a santa ba, tana kisa amma
ba a sani ba.
Turancece silent killer. To yanzu muna tare da likitar mata Dr. Bilkisu Koguna daga asibitin fadar gwamnatin Najeriya da ke Abuja babban birnin tarayya.
Dr. Bilkisu barka da shigowa shirin yau da gobe.
Ya
barkanku
dai, suna nan lafiya.
Lafiya,
hello
sanne
da
zuwa.
Da farko bari mu miki godiya da amsa gayyata cikin gaggawa domin a taimakawa al'umma, mun gode. Yawa, to menene da farko zaki ga mana, menene wannan cuta ne ta sankara take kama bakin mahaifa?
Okay, to kamar cervical cancer dai a Hausance mukan ce mata kamar dajin bakin mahaifa. Shine kamar a samu abubuwan da suka gina jiki saboda wani abu da zai shiga cikinta. Yawanci akasari an samu wani virus mai suna human papilloma virus wanda yana da yawa kala-kala da yawa a duniya. Amma waɗanda suka fi kawo illa su ne wanda ake cewa na 16 da na 18 su suke kawo illa a cervix. Duk da akwai waɗansu ma kala-kalan da suka ɗan taɓa, amma masu wanda suka fi alaƙa da haddasar da gejin bakin mahaifa su ne na 18 da na 16. To idan suka shiga cikin jiki sai su jawo gaba ɗaya yanda yanayin girman cells na jikin mutum.
Kwayoyin halitta kenan.
Ta girma har ya zo ya fita daga misali. Da cikin fatar da ta rufe cikin jikin kuma sai ya illatar da mutum ya zama kansa. To shi ne abinda akan kira jejin bakin mahaifa.
To likita.
Kuma yana tare da banda wannan akwai alaƙoƙi da mutane yawanci suke yi in sun yi kuma yakan sa su zama za su iya samu wannan larura da kusa kamar su shan taba, su samun saduwa da wuri kafin shekara irin 17 din nan a samu saduwa da wuri, yawan haihuwa, shan ƙwayoyi na tsarin iyali sukan duk saka mutum ya zama ga da kuma irin talauci. Yanda yawanci a cikin talaka za a samu wasu yawanci za suna zuwa su yi saduwa haka tabarkatai domin samun yanda suke ganin zai taimake su samu kuɗaɗen da za su wanzatar da rayuwarsu. So waɗannan saduwa barkatai din ya sa a samu wannan ciwo shi da yake shi wannan virus din kuma problem virus na ne shi ne ta hanyar saduwa.
To wannan cutar waɗanne alamomi yake da shi?
Yawa, alamun shi wanci kamar in ya kama mace za ka ga mace tana ita ko kafin al'ada tana ganin jini na fito mata, ko idan an sadu tana ganin jini na fito mata, kuma tana jin ciwo kamar a wurin. Sai akwai zubar ruwan da yake zuba na fiye misali za ka kamar magunya ma wani ruwan yana zuba yana wari. So su ne dai medial abu kamar dai in ba ta nisa ba, in ta an yi sabon ba za a dafa mutum ya zo ya rasa jini gaba yana kumbura yana fitowa abuwa na ya kumbura ko har ya ciki zai kama wurin tsari a ga ana zubar da jini ta fitsari ko fitsarin ma ya ƙi fitowa in ya zo da wurin tsarin ko kuma ana yin fitsarin tare da jini ko har ya kai yana iya kawo wayoyin fitsari, yana iya kawo wayoyin bayan gida, dan zai iya ya girma har ya tafi taɓa bayan gida. Mutum zai ba iya cin abinci ya rame, ba iya komai, har ma yanayin fita daga cikin hayyacinsa.
To da kwai shekaru? Da kwai shekarun da ake
tunani kafin, amma kafin wannan likita da su Safinatu anan, kafin wannan bari mu dan sake laliban layin ki likita, dan kaman yana tangada kin ana ta ruwa ne anan, kila shine da
ruwa mu ma ake
a kuma, to mun yi kanko kenan. To bari Juli ta sake laliban ki, bari Juli ta sake laliban ki, mu ga ko za mu samu. To mun gode. To Juli kan sai ta je ta lalibe likita, mu ji ko za mu samu, saboda kare zo muna ba ta
ba bayani, ba gaskiya tana bayani ba a ji kan.
To kin ga wannan abin kamar yadda ake kuka fara mana magana da Maryam,
ta ce
kin ji maganan nan na cewa mutane ba su ga irin tsale-tsale zai a takaice.
Yawa, abinda nake son yin magana kenan Usman, ta ce kamar talauci, amma yanzu ai ba talauci ma ke sa ƙananan yara irin wannan abu, so ta ce farawa da wuri,
tarbiya na ɗaya daga cikin wasu abubuwan.
Yawa, farawa da wuri kuma sai ta ce kamar talauci ya sa kamar, to ai yanzu ba ma talauci.
Kuma da nake karantawa a nan Amurka kwanaki, wannan rahoto ya fito da ke ce wannan ƙwayar virus ɗin da HPV ake kiran shi, ya yaɗu sosai, inda wai akasarin matasa masu kashi 70 cikin 100 suna da wannan
ƙwayar. Likita mata ce shi ke haddasawa, yana ɗaya. To bari mu je mun sake lalubar ta. Salamu alaikum likita, kina jin mu?
Wa alaikum salam, ina ji.
To kin ga yanzu ya fi dan kyau, wai dama me rawani a jaki.
To
to likita, kin fara mana bayani shi wannan aka kamu da wannan ƙwayar virus na HPV din, yana daukan wani lokaci kafin har ya zama wannan cutar kansa?
Likita, ya zama kansa?
Wallahi yana daukan, zai iya daukan daga rana daya zuwa shekaru barkatai.
Ya zauna a jiki,
yanayin jikin mutum da garkuwar jikin mutum shi yakan sa shi ya abin nan. Sai kuma idan kana su shan taba din nan, su saduwar barkatai din kuma da kowane irin mutane, duk zai iya sawa nan da nan ya yi illarsa.
To likita, kamar da kwai, okay, to ci gaba.
Yana dogara ga irin yanayin garkuwar jiki, immunity din mutum kenan. Immunity din mutum yana da yawa, yana da kyau, ba kuma yayin irin rayuwa marar rashin tunani a wurin harkar saduwa, so zai iya jikin garkuwar jikin shi za ta iya fitar da shi. In kuma an samu matsala kamar akwai kuma su irin talauci a tare da mutum, kin ga babu abinci mai kyau, so duk zai iya nakusar da mutum, kuma ya sa wannan virus din ya yi illa ga mutum da sauri da sauri. So ba za a iya cewa exactly ga lokacin da zai iya ba, ya dogara da kuma shi karfin shi virus din da kuma shi yanayin garkuwar jikin mutum da kuma irin halayya da mutum yake yi.
To misali, in aka zo bayan tunda mun ji menene yake haddasa ta, yaya alamanta yake daga shekaru, to idan abin ya faru, ma'ana mace ta gane cewa tana da shi, ko kuma a likitoci sun gaya mata cewa akwai wannan ciwo a tare da mace, ya za ta yi?
To kamar irin
sannan ana magani a warke gaba daya,
yan uwa mata cewa ba a so ma ya kai ka ga cewa ciwon nan ya balla. Akwai wani gwaji da ake wanda akan ce mishi pap smear. So pap smear din yana gano cutar nan tun kafin ta motsa ta tafi ta zama kansa. Kuma shi da an same shi a wannan yanayi a lokacin da bata zama kansa ba, tana hanyar zuwa kansa, to ya fi za a samu nan da nan a samu waraka. Za a dan dauki za a dan guga ne a duba a gani. In a duba an gani in ya zama to akwai shi, akwai ayyuka da za a iya yanke gurin ko a kone gurin ko a sa mishi kankara wurin ya kone. To wannan shi ne aka fi so.
To layin.
Akwai stages da yawa.
To kafin layin ya gama mana aikin gaba daya, to bari miki tambaya karshe ga Safinatu.
Likita, kaman kisan zaki ga yawancin kansa ana cewa kaman sai da kwai shekaru haka, ko irin a dan fara manyanta, to naji wannan kin ce kaman da kananan shekaru ma ana iya samun ta.
Akwai rigakafi?
Shine rigakafin, akwai rigakafin shi yanzu da aka samu, ana amfani da shi da kananan shekaru kamar ɗan shekara haka 20 da kuma yara aka yi musu
saboda a tare abun
an samu wata allurai da ake iya yi vaccination kenan shi wannan human papilloma virus wanda zai hana
aya likita lokaci
human papilloma virus a vaccine ne aka samu aka developing wanda kuma suna taimakawa
to
mun gode likita sama da lokaci mun gode kwarai da wannan magana cikin wannan shiri yanzu kan dole da zamu sallama dake sai wani lokaci to Maryam
Bashir Bagaji
Safinatu Sodengi
sai kuma Julie Leather Gresham wacce ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu Nayo Idinotko sai kuma Jarmai Ibrahim kenan da ya hada mu a Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara ke fatan Allah ya sa mun kare daga abubuwan da muke ji a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
dan wasan kwallo bata manta ba wasan kokowa bata mance ba wasan ne na motsa jike din Shut up.